Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Karshen majalisar dokokin Najeriya ta miƙa shiga Buhari kundin bayanan kasafin kuɗin bana trillion 6 da biliyan 600. Kawo Sumaila shine mai taimakawa shugaban kan majalisar wakilai.
Kuma mun kawo wa shugaban kasa yanzu nan kana ganin fito daga ofis din shi mai girma shugaban kasa.
Ungiyar Amnesty ta bada shawarin soke hukuncin kisa a Najeriya cikin rahoton da ambassador MK Ahmad ya gabatar. John Dan Fulani da gwamnatin Kaduna ta gurfanar gaban kotu don zargin kalaman batunci ga yan arewa ya ce kage aka yi masa.
An tuhume ni da maganan nace kuma kage ni.
Abokansa yanar gizo George Omonya da Dr. Abdullahi Dairo na kiran taka tsantsan.
Zaga mutane kaman Hausawa da ƴan Fulani kaman ba su da ilimi ga madiya. Ina ganin nan lokaci bai kamata ba.
Ina ganin dai maganganu ne da ba su dace ba.
Shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki na fuskantar matsin lambar yayin murabus, amma magoya bayansa na cewa hakan zai yi wuya. Kuma ko zai tsananta, Sarakin ne zai canko magajinsa. Wannan kuma ya biyo bayan wata badakala ce mai taken Panama Papers. Nasiru da Malika ya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu za mu shiga zauren mu na tattaunawa. Yau Nasirin zai fara jagorantar wata tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga duhun daji su furma mutane daga loto zuwa loto a arewa maso yammacin Najeriya, musamman ma a jihar Zamfara. Masu tattaunawar za su bayyana yadda suke ganin za a magance matsalar. Ga dai Nasiru.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da dawowa cikin wannan shiri na mu tattauna da sashen Hausa na muryar Amurka ya saba gabatar muku, inda mukan gayyato masana ta bangarori daban-daban da suka zanta kan lamura masu muhimmanci, musamman ma waɗanda suka shafi buƙatar samun zaman lafiya mai ɗorewa a nan yankin Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi, har ma da Ghana da sauran yankuna na nan nahiyar Afirka ta Yamma, inda ake da miliyoyin masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan karo za mu taɓo wata matsala ce da ke shafan al'ummar yankin arewa maso yammacin Najeriya, wato jihohin da suka shafi jihar Kaduna, Katsina, Kano, Jigawa, Zamfara, Kebbi da Sokoto. Waɗannan su ne jihohin arewa maso yammacin Najeriya. Wato matsalar kuwa ta shafi irin kashe-kashe da ake samu a wannan yanki, wanda sau da dama ake cewa ko ƴan fashi da makami ne ko wasu mutane waɗanda ba a gane musu ba. A wani lokaci kuwa akwai matsala ta satar shanu a wannan yankin. A wannan zaure muna tare da Nasiru Gambo Malumfashi, wanda ɗan ƙungiyoyin gwagwarmaya ne na Najeriya, musamman ma kuma jigo ne a ƙungiyar nan ta neman ƙwato matan Chibok, wato Bring Back Our Girls. Sannan kuma ya yi nazari kan wannan lamari da ya shafi yankin sa na arewa maso yamma. Kazalika muna da Awwal Sharif Falala, wanda shi kuma shi ne shugaban ƙungiyar nan ta sada zumunci ta Gizago, wacce take yin abubuwa da yawa, duk da dai Hausawa na cewa Gizago ba ka da sabo. To ina jin wannan Gizagon ba irin wanda ba shi da sabo ɗin ba ne. Amma da farko, kafin mu shiga wannan matsala ta kashe-kashe da ake fama da su, kuma kamar ba a gano bakin zarin ba su ko ba ƴan ta'addan Boko Haram ba ne, za mu ɗan saurari ƙorafe-ƙorafe na wasu daga cikin mutanen yankin, musamman ma ƴan jihar Zamfara da wannan abun ya fi shafa.
Da farko, za ka gabatar mana kanka da kanka da matsayinka.
Alhamdulillah, Alai Nasiru sunana, Honorable Ibrahim Shehu Gusau, ko kuma a Zamfara mutane na cewa Honorable Ibrahim Shehu Bakawai.
Muna magana kan waɗannan kashe-kashe da ake yi musamman ma a jihar Zamfara. Me za ka ce yanayin irin tsananin da matsalar nan take?
To wallahi, Alai Nasiru, matsalar nan abun ya kai abin da Bahaushe ke cewa intaha. Saboda an matsalar nan dai ga ta nan a zube, ba jiya ba, ba yau ba, ba shekaran jiya ba, matsalar nan tana nan kuma ba tafiya ta yi ba. Kashe-kashen ya kai a inda mutane yanzu zan iya gaya maka a cikin garin Gusau dai, wanda shine babban birnin jihar, wato garin kenan babban birni a jihar. Yanzu haka akwai IDP camps wanda mutane sun gudo daga ƙauyukansu sun dawo cikin garin Gusau akan kashe-kashe.
Wani rabu ba ƙauye za a iya cewa waɗannan misali za ka kawo na wajaje da aka ce waɗannan hare-hare da watakila wasu kafafen labarai ma ba su ɗauka ba?
Gaskiya da yawa. Don iya tuna a 2000, wato shekara ta 2013, ina wakili a majalisa aka waye gari a dare daya Allah ya nasu an kashe a gari daya a dare daya an kashe mutum 74 a garin Kizara. Kizara a karkashin a local government ne wanda nake wakilta a wancan lokaci. To ba a Kizara ba a Erzega an kashe, a Kekawa an kashe, a kai gurare da yawa zan iya gaya maka. Wallahi ko mutum ba shi da imani yaso ya je garin Kizara a ranan nan, wallahi sai kai kuka da hawayenka. Saboda a dare ɗaya wani irin shiri kai ko tsunami ce kake tsammani? Ba za ka yi tsammanin a haka tsunami za ta faru ba ta kashe. In gaya maka dai likafa ne gaba ɗaya a garin ya ƙare, sai da aka dawo ana rufe mutane da atamfa. Wallahi na bar abin da nake a Abuja, na ruga da gudu na je na kai musu kaya, na kai musu ɗauki, na gani manan ma ido na abin da ya gudana. Na dawo na zo majalisa na gudanar da kuduri, wato motion of public urgent public importance, wato motion na karfa ne cikin sauri na a ba mutanen nema su ba da dama a kai kaya, a kai mutanen garin nan kayan ɗauki. To wallahi abubuwan to kana ganin yau za a tsaya, gobe za a tsaya, ba a tsaya ba. A garuruwan ɗan Sadau, a garuruwan ƙasar Maru, a garuruwan ƙasar Bungudu, a garuruwan ƙasar Birnin Magaji, abubuwan ga su nan dai ana ta yi. Mutanen nan suna ta samu, sun ci gaba da samun damarsu, suna yin abin da suka ga dama ba a kan babu wani ba ma dakatawa.
Wani rabul ba kawai kai kada jin waɗannan mutane su wane ne kam?
Wallahi Allahu a'lamu, amma sai ka ji an haɗa da maganan masu sata shanu. Ni a labarin da na samu, ka bar maganan 'yan Najeriya, har an ce har waɗanda ba 'yan Najeriya ba suna cikinsu. Saboda abin da ke faruwa a laina su Zamfara tana da ita ce da babban dajin da ya fi kowane daji a Najeriya. Landmass in Zamfara, landmass ne babba, wato landmass idan an ce landmass wato babban gari haka mai faɗi. To wannan dajin idan ka biyo shi zai shiga har wasu ƙasashen Afirka, zai dawo ya shiga ta Zamfara, ya fita ya shiga ƙasar Niger, su wajen su Birnin Gwari da sauransu, ya fita duk dai dajin ne. To akwai daji musamman wanda ba a komi cikin shi, mutane ne kawai a cikin shi, sai namun daji. To wasu sai ka ji an ce ai ta nan suke ɓoyewa, ta nan za su yi kam-kam ɗin su shigo garuruwa, su zo su yi abin da suka ga dama su koma. Ka bar magana kashe mutane, Allah ya nasu, akwai magana ɗiban mutane inda za a ɗebi iyali, mata da 'ya'ya wanda za a ɗauke su a tafi da su. A tafi da su, su ne can Allahu a'lamu me suke yi da su, Allahu a'lamu. Amma akwai mun samu labarai, mun samu rahotanni kala-kala na magana ɗiban mata banda ma mazajen da ake kashewa. Ai mostly za ka ga mazajen ai su ake kashewa, amma mata za ka ga an kwashe su an tafi da su. Ya Allah me ake da su ba mu sani ba.
Amma wannan ya nuna in ma akwai wani bambanci tsakanin su da 'yan ta'addan Boko Haram. Yafi a ce Boko Haram suna cewa suna fakewa da cewa watakila wai ko musulunci suke yi, wajen da malamai sun ce ƙarya suke.
To gaskiya na yarda da wannan magana. Saboda da na dawo in gaya maka, bayan na dawo a 2013 din na zo na rubuta ma hukumar SSS, na rubuta ma hukumar 'yan sanda, na rubuta ma hukumar sojoji, na ce tafi gafi abin da ke faruwa a Zamfara, da Allah da Annabi a sa ido. Saboda da haka aka fara, aka ce wane ne ya zama kyaswi, ya ce da haka muka fara. To mu ma kada wannan abin ya zo ya ga ya zama mana ya wuce inda abin da ba a yi tsammani ba. To tun yana da matsala yanzu a samu a yi kiyarin ɗin shi ai da wannan abun kafin ya girma. Amma ina maka magana wajen shekara kusan uku da suka wuce fa ne fa na yi wannan abun. Kuma shekara uku ɗin nan ba fa a lokacin aka fara ba. Akwai wannan abun kusan shekara biyu cikin wannan lokaci. To in ka tsaya ka duba yanzu ana maganan kusan abu ne yana nan yana faruwa wajen shekara kusan biyar.
A taƙaice idan da za ka ba da shawara tun da kai ɗan wannan yankin ne, me kake ga ya dace hukumomi su yi wajen shawo kan wannan lamari a sake komawa lafiya?
Wallahi wallahi tallahi ba shi da wuya. Saboda hukumomin ka lura yanzu hukumomin tsaro har helicopter sun riga sun tsaye. Kuma helicopter yau ka samu shi mai ka zagaya kai awa goma kana zagaye, ko hotuna kake ɗauka, akwai drone, akwai abubuwan drone ma na yanzu wanda za ka ɗauki hotuna inda concentration duk inda ka tsaya ka ana iya ganin camp ɗinsu. To idan camp ɗinsu ai kaga an riga an gane tunda ba ɗaiɗai ku suke ba. Taruwa suke a waje ɗaya. To duk inda aka ga an taru waje ɗaya kuma ba gari ba ne, to an san ai ga matattara su. Sai a tsaya ka ga in zuwa za a yi 'yan sanda su je su shiga musu, ko sojoji za a tura a je a shiga musu. A dai ƙoƙari a tarwatsa wannan hali, idan aka tarwatsa shi ka ga mutane su samu kwanciyar hankali. Amma zan tabbatar maka cewa yanzu maganan kiwo da noma a Zamfara babu shi. ba a noma saboda manomi na jin tsoron ya je gonan shi, ba a kiwo saboda masu kiwo yanzu duk shanun nasu ma zaka ji kwanan nan ma nake karatu an ce an yi recovery, wato an gano shanu kusan shanu 6,000. Kaga shanu 6,000 ai ba na mutum daya bane, na mutane ne ba iyaka. To kaga an tattara su ana ga wayannan wanda aka gano ne. So in an gano shanu har yanzu ba ai maganar mutane ba ma da aka kashe ko kuma wayanda aka sace aka tsige da su.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri da rabaran Ibrahim Usman Ekwa Katsina GRE ga Sheikh Ibrahim Muhammad.
To a jama'a masu sauraron mu, barkamu da haka. Da farko dai muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya bamu ganin samun zaman lafiya da aka fara samun nasarori wadda yawanci ake tabbato mutane ake ceto su kuma ake tsukunar da su, tare da fatan Allah ya ba su ikon jure wannan jarabawa da ta faru da su, kuma hukumar da take kokarin tsugunar da su da gina musu mahallansu, Allah ya sa wanda aka yi domin sa ya sani. Bayan haka, kamar yadda muka sani, har yanzu a matsalar tsaro za mu ga wasu abubuwa kuma da suke ta faruwa. Kaga an je an yi garkuwa da mutane ana karɓan kuɗin fansa, wanda abu ne wanda ake jin shi a nesa ba ma a ƙasar nan ba, sai gashi an waye gari yana faruwa abin kamar wutar daji. Duk da dai hukumomi suna kokarin su, to wannan abu ne wanda yake lalacewar tarbiya ce wacce asalinta wato mugayen abokan zama su suka haifar mana da wannan. Yankin mu da ƙasar mu da al'adun mu masu kyau da daraja, waɗanda aka san mu da kunya da karamci da kuma girmama na gaba da kuma girmama da kuma kyautatawa baki duk bakon da yazo ko daga ina yake, to in yazo yankin arewa babu shakka kamar yazo gida ne inda ya baro. To kuma yanki ne wanda aka san shi da dausayi da kuma mutunci da darajawa. Sai aka waye gari abubuwan kyama suna faruwa, kuma abin da zai baka takeici da bakin ciki shine ana amfani da wasu ɗan yankin waɗanda suke da asali a yankin domin samun wata bukata ta duniya, musamman kuɗi da kuma wasu abubuwa na rayuwa, wadda a ƙarshe sai kaga ta kai ma a ƙauyuka ma. Kaga wanda ya san gidan wancan, wancan ya san gidan wancan, amma sai a hada baki a kama dan wancan ko dangin wancan kuma a nemi kudin fansa. Amma asiri da yake Allah baya son zalunci, Allah da ikon sa sai gashi yana bayyanawa ana ta gano masu irin waɗannan dabi'u din, hukumomi suna yin nasu. Mu ma 'yan ƙasa kokarin da zamu yi shine kada mu yi barci da idan mu biyu a kowane lokaci, mu rinka sa ido ga duk wanda muka ga gittawarsa wanda mun san shi ko ba mu san shi ba. Sa'annan kuma kada bakin mu yi shiru, duk abin da muka gani mu ma mu ce wani abu. To da wannan watakila in muka taimaki hukumomi da shi da kuma jami'an tsaronmu, watakila abin zai kawo sauki, kuma Allah zai kawo mana saukin sa. Sa'annan idan muka duba laifi da kuma abubuwa marasa kyau, ba su da iyayen gida, ba su da addini, ba su da kabila, kowa yana iya aikatawa wanda duk shaidan ya ribata. Abin mamaki shine akwai abin da ya faru a ɗaya daga cikin jihohinmu na arewa, wadda a shekarun baya can an yi fama da fadace-fadace na kabilanci da kuma masu nasaba da addini, amma sai gashi an waye gari an samu wasu 'yan kabilu guda uku waɗanda aka suka hada baki suka yi irin wannan laifin da muke ambatawa, wanda da ba mu san shi a jihohin arewa ba. Aka kama su sun saci shanu da sauransu, sai aka waye gari kowanne daga cikin 'yan kabilun nan guda uku akwai rawan da yake takawa a cikin wannan kungiya ta masu laifi. Daya shi yake zuwa ya gwada inda dabbobi da kuma abubuwa suke, daya kuma su suke zuwa su yi fashi din ko kuma su yi kwace ko su yi sata, daya kuma shi ke dillanci da jagoranci a je a sayar dan a samu kuɗi. To kaga bambancin addini ko bambancin yare, duk wannan ba dalili bane da zai sa mu kasa zaman lafiya da junan mu. Tunda ga masu laifi ma waɗanda suke mabambantan yare da addini sun hada kai sun yi laifi. Ina gare mu kuma da muke bukatan zaman lafiya da kyautuwar ci gaba a kasar mu da yankin mu. To ai mu muka fi cancanta mu hada kai mu zauna lafiya da junan mu, mu yi hakuri da junan mu, tarbiyyar da aka san mu da ita da kuma halayen mu nagari da muka gada iyaye da kakanni, mu ci gaba da aiwatar da su ba tare da mugayen abokan zama da masu neman wargaza mana haɗin kanmu mu yadda su yi amfani da mu kuma su yi nasara ba. Bayan haka idan muka dubi gurbatar tarbiya ta shaye-shaye musamman ga ƴaƴa mata a yankin Arewa, sai mu ce wani abu ne wanda yake bako kuma wani abu ne wanda yake sabo, amma kash saboda wancan dai mugun abokin zama da mugun makwabci wanda da bamu saba da shi ba ya shiga mana inda zaka iske ƴan mata da samari da hatta wasu da ake gani kamar matan aure ne su ba a bar su a baya ba wajen wannan lalacewa ta shaye-shaye. To me ya kamata jama'a su yi? Shine kada su yi shiru akan duk abin da suka gani wajen kai rahoto tun daga zuwa ga mai unguwa har zuwa ga sarakunan mu na gargajiya da iyayen al'umma da uwa uba kuma ita hukumar kasa. Da fatan Allah ya samu dace.
Shi ma Rabaran Usman ya ce hakuri da yafiya ne mafita ga arewacin Najeriya.
To jama'a ƴan uwa na maza da mata ƴan Najeriya, ni Rabaran Ibrahim Usman daga Eko Chajarye Katsina ina mai kira gare mu saboda da lokacin da muka samu kanmu a ciki akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi kokari an yi yaki da cin hanci da rashawa. To ƴan uwa na maza da mata ƴan Najeriya Krista da Musulmi, ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka ta kowane fanni domin guri ko manufa da ake so a cimmuwa domin a ga cewa ƙasar nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa, amma gwamnati idan muka duba ita kadai hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka. Muna buƙata mu haɗa hannu tare mu yi aiki tare ta kowane fanni. Kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati ba ne. Mu yi ƙoƙari mu haɗa kai tare da yake dukkanmu ƴan Najeriya Muslims da Christian muna da imani ga Allah Maɗaukakin Sarki. Idan kau haka ne wajibi ne mu yarda mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta. Sa'ilin nan ina sake kira ga dukkan waɗanda suke da hannu muna da guri da manufa mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu. Allah mai iko ya yi aikinsa a samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasar nan, waɗanda suke da kishin ƙasar nan da za su haɗa hannu tare su yi aiki wanda zai ba da haɗin kan ƙasar nan kudu da arewa gaba da yamma, kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abin da zai ba da cigaban wannan ƙasa. Salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da ƴan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasar nan aiki, Allah kuma zai musu sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagorance su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Salin nan magana zancen Boko Haram muna addu'a ga Allah Maɗaukakin Sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su waɗanda suke wannan yaki su gare yana da daraja, su ga mutuncin ran ɗan adam da Allah ya halitta. Muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta domin su dawo su zauna ƙasar nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasar nan tare. Wannan shine kira na da addu'ata da fatan Allah Maɗaukakin Sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon, sai kuma sati mai zuwa aka kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.